da tuba da yake yankakken tuba ce da idan muka tuba za mu ƙara kuma zuwa zanban da muke ciki. Allah ya kuke sarki ya samu dace. Dan uwa insha Allah ta'ala zamu shiga cikin karatun tafsiri yanzu kai tsaye. Kamar yadda muka sani waccan shekara da ta gabata mun tsaya ne a ƙarshen suratul Taha. Yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi a farkon suratul Anbiya. Suratul Anbiya sura ce makkiya bittifaqil mufassirin. Sura ce da aka sokar da ita a Makka da haduwar malaman tafsiri gaba daya. Suratul Anbiya ita ce sura ta 21 a jerin irgan surorin Alkur'ani idan mutum ya irgo daga sama. Ita ce sura ta 21 tana da ayoyi 112, tana da kalmomi 1174, tana da harafai 4,925. Ita wannan sura suratul Anbiya kamar yadda ne muku bayani sura ce da take surar Makka, an saukar da ita a Makka, sannan kuma tana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun surori da aka saukar da su a Makka, kamar yadda Afar ya tabbata da Abdullahi dan Mas'ud Allah ƙara masa yarda. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga shi Abdullahi dan Mas'ud Allah ƙara masa yarda, yake cewa banu Isra'il wal Kahf wa Maryam wa Taha wal Anbiya hunna min al-itaq al-awwal wa hunna min tiladi. Yace waɗannan surori da na ambata suratu bani Isra'il ita ce surar da aka fi sani da suratul Isra, subhanallazi asra bi abdihi. Yace wannan sura ta Isra'i da suratul Kahfi da Maryam da Daha da Anbiya'i, yace hunna min al-itaq al-awwal, suna ɗaya daga cikin surori da daɗu na farko-farkon da aka saukar a garin Makka. Yace hunna min tiladi, suna ɗaya daga cikin kuma surorin da na daɗe da haddace su na kiyaye su tun da daɗewa. Inji Abdullahi dan Mas'ud Allah ƙara masa yarda. Wannan sura ta Al-Anbiya kamar yadda kuke suranta shine suratul Anbiya. Suratul Anbiya, Al-Anbiya jam'i ne na annabiyu. Annabiyu shine annabi guda ɗaya, Al-Anbiya kuma annabawa da yawa. An ambaci wannan sura ne da suratul Anbiya saboda yawan ambatan kissar annabawan da suke cikinta. Babu wata sura daga cikin surorin Al-Qur'ani gaba ɗaya kaf daga farkonsa zuwa ƙarshe da ta ambaci annabawa mafi yawa kamar suratul Anbiya, isa sura guda ɗaya kawai ita ce suratul An'am. Suratul An'am ita ta ambaci annabawa kusan guda 18. Ita kuma suratul Anbiya ta ambaci annabawa ne kusan guda 16. Kun ga bambancin su guda biyu kawai. To amma me yasa ita wannan aka ce mata suratul Anbiya, wannan kuma aka ce mata suratul An'am? Saboda ita suratul An'am an ambaci annabawan Allah maɗaukakin sarki a dunƙule ne a waje guda gaba ɗaya. Ma'ana sunayensa kaɗai aka ambata, ba ƙissarsa aka ambata ba. Tun daga kan faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullana daina wa Nuhan daina min qabl. Sai aka fara min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba haka zuwa ƙarshe, sai da aka ambaci annabawa guda 18 kawai sunansa aka ambata a jumlace. Amma ita suratul Anbiya idan ta tashi ta ba da kissar wasu daga ciki, wasu ta ambaci sunayen nasu amma da yawa daga cikin sa dan ba da kissar su, wasu a takaice, wata kuma wasu kuma ta dan fadada. An fara ambatan kissar annabawa ne tun daga kan annabi Musa da dan uwansa Haruna alaihi wassalam. Wa laqad atayna Musa wa Haruna al-Furqana wa diya'an wa dhikran lil-muttaqin. Sannan sai aka ambaci su kissar annabi Ibrahim alaihi salam, wa laqad atayna Ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimina. Sannan sai aka ambaci kissar Ishaq da Yaqub, aka ambaci kissar Lut da Nuh, aka ambaci kissar Dawuda da Sulaiman, aka ambaci kissar aka ambaci kissar annabi Zakariya alaihi salam da ɗansa annabi Yahaya, aka ambaci kissar annabi Sulaiman alaihi salam da ma yafisa annabi Dawud alaihi salam da sauran annabawan da aka ambata sai da aka ambaci kissar annabawa guda 16 to shi sa ake ambatar surar da kissar annabawa ko kuma surar annabawa wannan sura tana dauke da darussa masu yawa daga cikin ta kamar da kuka sani kowace sura daga cikin surar alqur'ani suna kunshe da darussa masu dimbin yawa a cikin su to sai dai mafi girma daga cikin abin da surar take bayani akan sa shine bayani game da addinin annabawan Allah subhanahu wataala dukkanin su addini ne guda daya shine tauhidi kadai ta Allah madaukakin sarki asalin addini gaba daya da Allah madaukakin sarki ya turo annabawan sa da shi addini ne guda daya shine tauhidi amma rabaraban addini ko kuma abin da ya shafi furu'un addini to wannan kuma kowanne annabi akwai irin nasa li kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowanne annabi akwai yanayin hukunci hukunci a cikin shari'ar sa amma dai asalin addini shine guda daya sannan wannan sura ta mana bayani game da lallashin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi game da maganganu da zai iya fuskanta daga Qurayshawan Makka wanda suka kafircewa abinda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi sun ga masa maganganu kala kala kamar yadda zamu zo miki sun ambace shi da mai sihiri sun ambace shi da Qur'anin ma shi kirkiro shi Allah madaukakin sarki ya bashi kisar annabawa dan ya kwantar masa da hankali ya nuna masa cewa duk abinda aka gaya masa ba fa kansa farau ba wasu annabawan ba an gaya musu abinda ya fa haka to laka alallashi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan hayyin wannan sura tana karantar da mu cewa dukkan alƙawari da Allah subhanahu wataala ya wa annabawa ya cika musu shi na taimakon su da ba su nasara da kuma halakar da waɗanda suka saba musu suka kalubalanci da'awar da suka zo da ita suka kafirce abinda Allah madaukakin sarki ya aika musu da shi da wasu daga cikin darussa da malamai suka ambata wanda darussa ne masu yawa kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimtar wannan sura ya kuma ba mu ikon aiki da abin da wannan ita wannan sura ta kunsa mai Allah madaukakin sarki yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
اللَّهُ مَكَفِّكِ سَرِكِتِ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ لُوكَةٍ حِسَابٌ مُتَانِي يَا كُسَنْتَ وهم في غفلة الهالي سكما سنة تكين غفلة سنة تكين رفقنا معرضونا سنة تكين بجريوا دا كودا كي غمدا أبن دا الله مأوكين سركي كي سوكا مسنة آيوي وانا سورة تابو إيدا فتن الله مأوكين سركي اقتربا معنى حقيقة لوكا تنتاشن القيامة يارغا ياكو سنتو أمبو إيدا سورة نيدا في إلي ماضي دومن tabbatar da cewa tashin alkiyama yana dab ya kusa saura kiris lokacin tashin alkiyama yanzu shi sai Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da iqtaraba da fi'ili madi aka nuna kamar abin ma ya zo ne ya wuce saboda me saboda tabbacin sa Allah madaukakin sarki yace iqtaraba lin-nasi hisabuhum lokacin yiwa mutane hisabi ya kusanto amma su mutanen wahum fi ghaflatin sun kasance a cikin gafala rabkana mu'riduna suna masu bijirewa da kauda kai game da abin da Allah madaukakin sarki yake musu wa'azi da shi dan uwa mu sani cewa lokacin tashin alkiyama ya kusanta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bude wannan surar da shi kamar yadda ya faɗa wasu wuraren kuma yace iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar lokacin tashin alkiyama ya kusanta ya zo dab wanshaqal qamar wata ya tsage wani jin kuma yace ata amrullahi fala tastaajiluhu al'amarin Allah madaukakin sarki ya riga ya zo ku daina kokarin gaggawar a kawo muku shi ai dab yake a kusa yake ya same ku shine lokacin tashin alkiyama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa tun lokacin da aka aiko shi aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babbar alama ce ta cewa alkiyama ta kusa tashi ba wai yanzu da muke bayani ba fa lokacin da aka aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu shekara nawa shekara 1400 da wani abu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace bu'ithu ana wasa'ati ka hatayn yace an aiko ni da lokacin tashin kiyama kamar wadannan in yatsu ne guda biyu sai ya gwama wannan in yatsun nasa guda biyu da manuniya da na kusa da shi yace yadda kuka ga wadannan in yatsu suke a hade a kusa da juna daya bai fade da kadan ba to haka suke haka lokacin tashin alkiyama yake da kuma aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi yasa a cikin hadisi wanda imamu tirmidhi ya fitar daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah kara masa yarda yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kaifa an'am taya za a yi na iya samun ni'imtuwa taya za a yi na iya samun naji dadi a rayuwata wa sahibul qard qadilta qamal qarna a yayin da ma'abucin kaho mala'ikan da aka wakilta domin ya busa kahon tashin alkiyama ya riga ya dauki kahon ya sanya a bakinsa a wata ruwaya ce wa hanaja bahatahu ya sunkuyar da kansa ya dan duka da goshinsa yana jiran a bashi izinin ya busa kaho kowa ya mutu wannan fa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa tun lokacinsa yake cewa taya za a yi na iya samun jin daɗin rayuwa bayan ga halin da ake ciki me halin da ake ciki shine mala'ikan da Allah madaukakin sarki mala'ika Israfil da Allah ya wakilta wanda shine zai busa kaho kowa ya mutu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya riga ya dauki kahon ya ma sa a bakinsa yayi ready ya sunkuyar da kansa abinda yake jira kawai a ce masa ya busa ya busa yaushe za a ce masa ya busa wanda Allah madaukakin sarki kadai ya sani amma da ya dauka ya sa a bakinsa daga ganin yadda ya shirya ya kimtsa yake jiran a bashi izini to wannan shi zai alamta maka cewa lokacin tashin alkiyama dabba yake a kusa yake saboda haka ƴan uwa mu sani cewa hisabun mu dabba yake da mu lokacin tashin alkiyama dabba yake ya kusanta shi yasa kamar yadda na mana bayani a farko shi yasa Allah madaukakin sarki ya bude surar da fi'ili madi dan mu gane cewa abin fa kusa yake sannan ya bude da fi'ili na iqtaraba dan iqtaraba ala wazni ibta'ala ne daga cikin aikin da ibta'ala yake yi a larabci kuma akwai nuni akan abin da yake na mubalaga iqtaraba ma'ana ya kusanta dab saura kirs a tashin alkiyama a lokacin da alkiyama ta kusa take dab a lokacin da su kuma wa hum fi ghaflatin mu'riduna suna cikin rafkana suna cikin wasa da wargi mu'riduna suna masu bujirewa da kauda kai game da abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karanta musu na wahayi wasu daga cikin malamai kamar Abu Abdullahi al-Qurtubi a cikin tafsirinsa shi yana ganin cewa abinda ake nufi da iqtaraba linnas hisabuhum shine kowanne mutum ɗaya daga cikin mu alkiyamarsa ta kusa me ake nufi alkiyama kowanne ɗaya daga cikin mu ta kusa shine mutuwarsa tana dab da shi saboda ka'ida shine shi mutum akan kansa idan ya riga ya rasu to alkiyamarsa ta tashi haka al'abarin yake man mata qamat qiyamatu wanda duk ya rasu ya mutu to alkiyama ta riga ta tashi babu wani sauran zance kuwa shi sa Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sai yake cewa wa man alima dukkanin wanda ya san iqtiraba sa'ati kusantowar lokacin tashin alkiyama qasar amalu zaka samu burinsa ya zamto ya takaita duk mutumin da ya san cewa saura ka dange mutu yanzu ya kuke gani a zo a baka labari a gaya miki cewa kin kusa mutuwa saura sati biyu ko saura sati uku duk wancan burin da kike da shi na duniya da tara kaza da mallakar kaza yanzu ina zai tafi mantawa yake da shi a tabbatar muke da cewa saura sati biyu ki mutu burin da kike da shi na tara gwalagwalai da samun kaza da samun kaza wannan burin zai ci gaba da existing a cikin zuciyarki ba za ki bashi ba yanzu me zaki kokari ki shine zaki kimtsawa kanki abinda kuma kike tanada a gaban Allah madaukakin sarki shine abinda Imam al-Qurtubi yake cewa yace wa qabat nafsuhu bit tauba, mutum kuma zai kokari ya tsarkake zuciyarsa ya dada daransa ta hanyar tuba ga Allah madaukakin sarki da komawa zuwa gare shi. Walam yarkan ila dunya, ba zai yaje karkata zuwa ga al'amarin da yake na duniya ba. Fa ka anna ma kana lam yakun idza zahaba, zai kasance duk abin da ya riga ya faru a wajensa ya wuce, to zai mai da shi kamar bai taba faruwa ba. Saboda me? Saboda yanzu akwai abin da yake gabansa, akwai abin da yake hangi. Dama duk abin da yasa muke kwadayin duniya, muke rigima akan ta, muke tada jijiyar wuya akan mutuwa, me dalili? Saboda galibi ba ma kawo kanmu mutuwa. Yanzu abin da muke rigima akan sa, idan da kin san cewa nan da minti 25 mutuwa ta zo miki, wallahi ba yake rigima akan sa. Idan da na san cewa wancan abin da nake cewa ko ana ha maza ko ana ha mata sai na mallake shi, sai na san cewa saura kwana biyu na mutu, me amfanin mallakar sa? Amfanin me zai mu? To duk rashin kawo kan mutuwa shi sa muke karkata zuwa ga abin da ya shafi duniya. Imam Al-Qurtubi Allah ya masa rahama ya ci gaba da cewa wa kullu atin qaribi, yace dukkanin abin da yake an sa masa rana, aka ce rana kaza lokaci kaza, yace to a kusa yake. Duk abin da aka ambace shi aka ayyana masa lokaci, yace to qariban a kusa yake, kamar ya zo ne. Wal mautu la mahalata, la mahalata at, haka nan ita ma mutuwa ba makawa sai ta zo. Wa mautu kulli insanin qiyamu sa'atihi, mutuwar kowane dan adam shine tashin alkiyama, shine inda nake so mu zo. Wa mautu kulli insanin qiyamu sa'atihi, mutuwar kowanne mutum tashin alkiyama ne. Saboda haka malamai sun yi fassara bi game da wannan ayar. Ko dai ya kasance alkiyama ta kusanta gaba daya, tunda Annabi sira da amince karata bata a gare shi ya ba mu labarin cewa alkiyama tana dab. Daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo Annabi sira da amince karata bata a gare shi, to alkiyama ta kusa. Hakanan kuma idan muka dauki fassara ta bi, shi ne dai dai kun mutane kowanne daya daga cikin mu ajalin sa yana dab da shi a lokacin da mutum bai san washe zai mutu ba. To ajalin naka da yake tare da kai, sai mutum ya san cewa duk lokacin da ajalin sa yazo, shi kuma alkiyama sa ta tashi. Ko kowanne ɗaya daga cikin muka dauka, za ku ga yana nuna mana me iqtirabu sa'i, shi ne kusantowar lokacin tashin alkiyama. Allah madaukakin sarki ce wa hum fi ghaflatin alhali, suna cikin rafkana, suna cikin ɗimuwa, mu'ribuna, suna kauda kai game da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar na wahayi ga Annabi sira da amince tsara tabbata a gare shi. Wasu daga cikin malamai suka ce hum fi ghaflatin fi dunya mu'ribuna fil akhirah, suna cikin gafala fi dunya, cikin sha'anin duniya, duk abin da yake na duniya za ku ga shi suka fi kifuwa a kansa, shi suka fi mai da hankali a kansa. Mu'ribuna, amma duk abin da yake na lahira kuma suna kawai da kai game da barinsa. Ya kuwa za ku ga yanzu rayuwarmu haka take, duk abin da yake na duniya za ku ga mun fi mai da hankali zuwa gare shi. Abin da yake ko na lahira zai tuna mana lahira, zai rinka jawo zukatanmu mu rinka tunanin mutuwar mu, za ku ga ba ma san su. Daga cikin mu akwai wanda zancen mutuwa ba su so a rinka yin su. Saboda gani suke da aka masa zancen mutuwa, ai ana tuna musu wani abu da ya ji su raska. To ko an maka zancen mutuwa ko ba ai maka ba, hana ka mutuwa ne? Bal ma bar abin da Annabi sira da amince tsara tabbata a gare shi ya tarbiyance mu akai, shine mu yawaita tuna mutuwa, mu yawaita zancenta da tattauna ta, wannan zai rage mana dogon burin da muke sawa a cikin zuciyarmu, wanda kuma dogon buri shi yake kai mu ya baro mu a inda ba za mu iya dawowa. Annabi sira da amince tsara tabbata a gare shi yace ku yawaita ambatan mai yanke jin daɗi ita ce mutuwa. Duk inda aka zauna kamata ya, duk inda aka zauna ana tattaunawa, idan aka hirar duniya, aka shewa, aka yi dariya, to a samu ne ya ce to yanzu ba a cikin mai biyo, idan muka tashi ba zai ƙara dawowa nan, a ɗan tuno mutuwa kuma a tattauna a kanta abin da ya kamata ke. Hakan sai ya rinka sa dogon burin da muke da shi yana gushewa. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Allah subhanahu wataala ya ce ma ya'tihim min dhikri, babu wani ambatu da zai zo musu min rabbihim, daga ubangijinsu, muhdathin, wanda yake sabon sauka ga Allah madaukakin sarki, illa istama'uhu, face sai sun saurare shi, hum yal'abuna alhali, suna wasa. Allah madaukakin sarki yace babu wani abin da zai zo musu na zikiri, abin da ake nufi da zikiri ana shine alqur'ani, babu wani abin da zai zo musu na ayoyin alqur'ani lokacin da suke sauka, tunda alqur'ani Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ne shay'an fa shay'an, ɗaya bayan ɗaya, gwargwadon bukata ake saukar da shi. wata rana Allah madaukakin sarki ya saukar da sura kaza wani lokaci kuma a saukar da ayoyi ɗan kadan wani lokaci kuma a saukar da wani abu makamancin haka to duk lokacin da wani sabon wahayi ya sauka yana sabon sauka daga sama daga Allah madaukakin sarki illa stama'u sai sun saurari wannan abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma saurare ne nabi saurare ne naji wahum yal'abuna suna wasa suna wargi ana saurare ne na izgili da kauda kai da kokarin yi wa alqur'anin da wanda aka sauka da alqur'anin izgili siwa annabi irada amci tsara tabbata a gare shi izgili siwa abinda aka saukan masa na ayoyin izgili wannan shi ne abin da suke saurara shi sa wata ayar Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa daga cikin halin su shine wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an wal ghawfihi la'allakum taghlibuna suna gaya wa junansu suna yi wa junansu wasiha cewa la tasma'u li hadha alquran kada ku je ku rinka saurara wannan alqurani wal ghawfi ku rinka lagau kuna wasa kuna wargi duk lokacin da ake saukar da shi kada ku bari ma ku saurara ko kuma ku fahimci abin da alqurani yake isa muku da shi ne sako wa la'allakum taghlibuna mai wani idan kuna haka marya ku da wasan da kuke zai rinjaye alqurani da ake saukarwa wannan shine abin da suke junansu da wasiya kai Allah subhanahu wataala yace lahiyatan qulubuhum zukatansu suna cike da wargi da wasa lokacin da ake saukar musu da alqur'ani wa asarru najwa alladhina zalamu wadanda suka kafirta sun sirrinta gani hal hadha illa basharun mithlukum suna cewa shin wannan bai kasance ba face mutun ne irin ma'ana suna ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai bai kasance ba sai mutun ne irin su Allah madaukakin sarki yace wa asarru najwa sun sirranta gani abinda ake cewa gani shine ganawar tsakanin mutane akan wata keban akan wani kebantaccen al'amari wasu mutane su ware su uku ne su hudu ne su biyar ne gurgurdan su su tattauna wani abin da ya shafe su ake cewa gani to su mushrikan Makka sun tattauna sun yi gani a tsakanin su sai Allah madaukakin sarki ce su suka sanar da gani su ne alladhina zalamu ma'ana alladhina ashraku wadanda suke shirka hal hadha daga cikin abin da suke tattaunawa a wajen ganin nasu shine hal hadha illa basharun mithlukum wannan ai bai kasance ba face sai mutun ne irin ku wa kenan suna nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai daga cikin zargin da suke wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine dan me zai zama to mutum ai kamata ya ce da za a yi ko annabi an samu mala'ika an turo shi an samu wani jinsi ba irin nasu ba an turo shi kamar yadda suke fada saboda haka suna cewa hadha illa basharun mithlukum afata'tuna sihra yanzu ku rinka zakke wa sihiri wa antum tubsiruna kuna ji kuna gani abinda suke nufi da sihiri shine wai alqur'anin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo da shi wannan Allah subhanahu wataala yana hikaito mana maganganun mushrikan Makka lokacin da suka taru suke tattaunawa tsakanin su cewa ya ya kamata a yi domin a kore mutane zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan su san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi kowa gaskiya a cikin su yafi kowa hankali da mutunci su kan sun yadda da haka fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalibina bi ayati llahi yajhaduna su kansu ba sa karyata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma matsalar wahayin da yazo da shi daga Allah shine ba sa so shine ba sai yadda da shi saboda haka sai suke tattaunawa tsakanin su wacce irin magana za su gayawa alqur'ani da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda za su iya kore mutanen da suke imani da shi gabarin sa to shine sai suka hada miti suka kirawo waɗanda suke da ruwa da tsaki ku zo a hadu kowa ya kawo idiyarsa dan mu ji me ya kamata mu gayawa alqur'ani dan ya kasance mutanen da suke shigowa ba su shiga cikin addinin musulunci ba dan Makka gari ne da yake mutane suna shigowa suna fita to ya kamata duk wanda ya shigo garin Makka a hana shi imani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ta wannan hali ba za ta yi ta hanyar karfi ba a daki mutane ko a kore su a'a dan in dai mutun ya imani ya riga ya tabbata a zuciyarsa to baka saka cire shi ba hakanan duk ta hila da dabara ba za su iya ba to sai suka ce mu kirkiro wasu maganganu da zamu faɗa wanda da mun ga mutun zai gamsu cewa alqur'ani fa ba gaskiya bane to na farko sai suka ce ai ku kalla mutun ne kamar ku mutun ne kamar ku inda kuma kun so abin da yake faɗa za ku iya zuwa ku kirkiro kuma ku je ku faɗa ba dai shi kenan ba wasu kuma suka ce a afata'tuna sihra ai mu ce alquranin ma sihiri ne yanzu za ku rinka zakkewa sihiri wa antum tafsiruna alhali kuna gani sai Allah madaukin sarki ya ce
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية
الله بارك في سيدنا حسن زنتي da kuke tattaunawa fis sama'i a cikin samai wal ardi haka na a cikin kasai ma'ana Allah madaukakin sarki yake wadancan mushrikai raddi da suke sirrin ta gani suke kokarin jifar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da alquran da aka saukar masa da wasu munanan kalamai da maganganu domin su kora mutane daga imani gabarin sa sai Allah madaukakin sarki ya ji abin da suke fada kuma ya tsinkayar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa abin da suke tattaunawa ya tona musu asiri shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qala rabbi ubangiji na ya'lamu alqawla yana sanin dukkanin wani zance fis sama'i da ake fadan sa ake tattauna shi sawa'un a cikin samai ne wal ardi ko kuma a cikin kasai babu wani abin da yake buya ko yake fakuwa game da Allah madaukakin sarki إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله مرؤوك سركي وهو السميع العليم حقيقة الله مرؤوك سركي ميجيني كما مسليني ميجيني كما جتونا ربو دما غنغنن دكو كي العليم كما مسليني كما دك أبن دكو كي أي كتاوة بل قالوا أبغاف أحلام الله مرؤوك سركي بل بروان تنزن تن qalu adghafu ai bayan sun kira alqurani da cewa sihiri ne ga wani sabon zancen ma da suka ƙara yi game da alqurani suka ce adghafu ahlami ai abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake zuwa yake karanta mutane na wahayi da sakon Allah madaukakin sarki suka ce adghafu ahlami ai tarkace ne da rikici irin mafarki in aka ce abighfu shine kamar tarkace ko yayi da mutum ko yasa hannunsa kasa ya dumtso shine yayi shine abin da ke nufi da abigir kamar mutum yasa hannunsa a cikin ciyawa haka kawai ya ciro ciyawa haka wannan abin da ya ciro na hannunsa da ciyawa ne da kara ne da menene duk wannan shine abigir kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari game da kissar annabi ayyuba alaihi salam yace wa qud bi yadika bigfan fadrib bihi wala tahlaf kawai kai dimtsa a hannunka ka ciro abin da ya samu na ciyawa kai dukan da shi ba sai kai ka fara ba lokacin da kamar yadda malaman tafsiri suke hikaitowa matarsa ta yi masa laifi lokacin da bashi da lafiya sai alƙawari cewa in Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya sai mata bulala 100 to kuma sai Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya ya dawo yanayin da yake ciki kamar da bayan ya dade bashi da lafiya to farin ciki da annashuwa da jin dadin lafiyar da Allah madaukakin sarki ya bashi sai kuma tarin jayi bakin ciki ko kuma laifin da ake masa sai yake gani cewa gashi kuma ya riga ya alƙawari yanzu ya za a yi kenan to sai Allah madaukakin sarki ya bashi mafita sai ya ce wa kuz biya dika bi gifan kawai ka sa hannu haka ka dimtsi ciyawa ko ka dimtsi karari a ƙasa haka su kai guda 100 fadrib bihi kai dukan da shi kawai sau daya haka wala tahnasu ba za ka yi kafara ba to abdighu shine kawai tarkace abinda bashi da wani amfani sai suka ce ai abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake zuwa ya fada abghafu ahlamin kawai kun san akwai mafarkin da yana da farko yana da ƙarshe amma akwai mafarkin da idan aka fara shi sai mafarki goma ya shiga cikin sa ka fara mafarki sai ga kuma ka cillaka kuma wani bangaren kana yi a wannan bangaren nan tashi kuma sai ga ka ƙara juya ka kuma wani bangaren a lokaci guda sai mutum ya juya daga hali zuwa hali kusan hali goma kuma duk mafarki ɗaya ne to wannan shine abghafu ahlam suka ce allazi la tawila lahu shine irin mafarki ma da ko fassara bashi da shi ko masu fassara mafarki ba san yadda ya fassara shi ba ai kun ga mutanen annabi yusuf alaihi salam lokacin da sarki mafarki cewa inni ara sab'a baqaratin sibani ya'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'a sumulatin khudra wa khara yabis yace ya ga wasu shanu kamarru suna cin wasu shanu masu kima guda bakwai da sauransu. Shi wannan Aziz Misra, sarkin Misra a lokacin, da ya tattara na kusa da shi, sai ya tambaye su faga abin da na gani a cikin mafarki. Wace irin amsa suka ba shi? Sai suka ce, "Qalu Abu Ghafu Ahla." Suka ce, "Wannan fa kawai rikici mafarki ne mai girma shugaba." Ba shi da wata fassara. Amma kuma sai suka ce, "Ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi an ne game da fassarar mafarki Annabi Yusuf da yazo ya fassara ko bai fassara ba?" Ya fassara. To wai saboda kokarin ajefa al-Qur'ani, ajefi wahayin da Allah subhanahu wata'ala yake saukarwa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, shine aka kamanta wahayi al-Qur'ani, aka kamanta shi da me? Da rikicin mafarki. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa kawai yake mafarki, mafarkin da ba shi da kai, ba shi da kan gado, ya zo ya faɗa ya ce Allah ne masa wahayi. Shine bal qalu Abu Ghafu Ahlami bal ibtarahu. Allah madaukakin sarki ya ce, bari ma wancan zancan bayan sun ce da al-Qur'ani rikicin mafarki ne kawai, sun ma ƙara faɗa wata magana mai muni ita ma bal ibtarahu, sun ce Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kage shi. Ma'ana ku dube yadda suke kokarin a caccanza maganganu dan su jefa al-Qur'ani da munanan kalmomi, domin me? Domin wasu ga mutane ba su imani da shi ba. Bal ibtarahu, suka ce Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, shi ya zo na kirkire shi. Kawai da ya zo na ya shiga daki ya yi shiru, sai ya ga me ya kamata ya yi, sai ce bare kirkiri wani abu ya fito da shi ya ce Allah madaukakin sarki so kan masa. Suka ce haka yi. Bal huwa sha'iru, barma bayan sun ce da al-Qur'ani Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirkire shi, ai sun ƙara faɗa wata magana ma mai muni shine sun ce al-Qur'ani, sun ce al-Qur'ani ma ai waka ce. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mawaki ne, kawai waka ce da yake yi, ya fito da ita ya ce wahayi ne Allah madaukakin sarki so kan masa. Suka ce fali a ci na bi ayati, to ya zo mana da wata irin aya mana. Abinda suke nufi da aya a nan wajen shine mu'jiza, ya zo musu da mu'jiza irin ta Annabi Musa alaihi salam, ya yadda sanda ta zama ta mucijiya, ko kuma ya sa hannunsa a hammata yayi haske, ko kuma ya zo musu da mu'jiza irin ta Annabi Isa, wa ubri wal akmaha wal abrasu uhi al mauta bi idnillah, ko kuma ya zo musu da taguwa irin ta Annabi Salih da sauran mu'jizozi da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabawansa. Suka ce in dai da gaske ne falyatina bi ayatin, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo mana da wata aya, kama ursilal awwaluna, kamar yadda aka ba wa annabawan farko, kamar yadda manzannin farko su Annabi Musa da Annabi Salih da Annabi Isa alayhi salam suka zo da mu'jiza, to shi ma a bashi mu'jiza irin wannan. Dan uwa, ku kalli yadda mushrikan Makka suka kai matuƙa wajen kafircewa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da al-Qur'ani. Mutane ne da sun san cewa ya fi kowa gaskiya a cikin su, bar ma sunan da suka lakaba masa da kansu ce mai suke al-Aminu, amintacce, sun san ya fi kowa kirki da mutunci. Amma abin da ya haɗa su da shi guda ɗaya ne, shi ne ya ce Allah maɗaukakin sarki masa wahayi, shi ne kawai. Allah maɗaukakin sarki ya min wahayi, shi ne abin da ya haɗa su da shi. Saboda haka su kuma ba za su yarda a ce annabta da manzanci ta fito daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba, so suke a ce annabta da manzanci ya fito a wajen ɗaya daga cikin su. Wa qalu law la nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn adhim, suka ce wai dan me ba saukar da wannan al-Qur'ani in dai da gaske bane a wajen ɗaya daga cikin manya-manyan mutane da ke wannan al-Qarya guda biyu, ko dai a Makka a samu ɗaya daga cikin babban mutum irin Walid ibn al-Mughira ko Abu Jahl da sauransu a ce an saukar masa, ko kuma a Ta'if a samu ɗaya daga cikin manyan mutane a Ta'if a saukar masa al-Qur'ani, amma dan me za a samu yatima Abi Talib, marayan gidan Abi Talib a ce shi za a ba al-Qur'ani a matsayin Annabi? Ba za mu ba. Wannan shine nufin sa kawai. Saboda haka sai suka zauna suke wa kansu a wasiya, suke gani, suke mijin a tsakaninsu, cewa to lallai sai mun samar da hanyar da za mu kora mutane mu hana su imani da wannan al-Qur'ani da aka bashi, ba dan ba su yarda da shi ba, domin hasada, hasada min inda anfusihim. Saboda haka shine suke tattaunawa. Imam al-Qurtubi yake cewa wasu daga cikinsu sai su ce ai al-Qur'ani ba komai bane illa sihiri, wasu kuma sai su ce a'a al-Qur'ani ba komai bane illa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mafarki yake kawai, rikitaccen mafarki da bashi da fasara kawai zai ce wahayi aka yi masa. Wasu kuma bangaren sai su ce a'a ai abin da ya kamata mu gaya wa mutane shine mu gaya musu cewa wannan alqur'ani ba komai bane illa shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ne kirkire shi akan kansa. Wasu malaman kuma suka ce a duk zance ne da yake kuma zuwa ga mutane da su suka faɗi wannan, su suka ce sihiri ne, su ne suka ce abu gafu ahlami, su ne suka ce balib tarahu, su suka ce bal huwa sha'ir, duk sun faɗi. Duk a lokacin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi, Allah madaukakin sarki yana rarrashinsa yana gaya masa cewa a duk abin da za a gaya maka babu wani abu da abin da yake samu duk an gaya wa annabawan da suka gabace ka. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik, babu wata kalma mai daci ko mai zafi ko mara kyau da za a gaya maka illa qad qila, face an faɗi irin waccan kalmar ga annabawa da manzannin da suka gabace ka. Allah madaukakin sarki yana rarrashin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi, kuma yana kokarin kare shi ta hanyoyi kamar lokacin da suka ce mawaki ne suka ce bokani. Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala yana cewa wa ba huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minuna bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaruna, sai ce tandilun min rabbil alamin. Ku sani wannan alqur'ani ba fazancan boka bane, ba fazancan mai sihiri bane. Allah madaukakin sarki ce saukakken littafi ne daga rabbil alamin, ubangijin halittu gaba daya. To sai suka ce fal ya'tina bi ayatin, in dai da gaske ne yana so mu imani da abin da yazo da shi, to zo mana da wata irin aya kama ursil al-awwal, kamar yadda aka ba annabawan farko. To aya ko mu'jiza, annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ai ya kawo musu mu'jizai mu'jizozi kala kala. Alqur'anin da yazo da shi shi kadai ya isa mu'jiza, shi kadai ya isa mu'jiza banda mu'jizozi da suka tabbata daga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi. Amma me suke so a matsayin mu'jiza? Su sune abinda suka nema, abinda suke so akan kansu. Kamar me? Kamar duwatsun da suke garin kamar duwatsun da suke garin Makka ko garin Madina, ya kasance an juyar da su an mai da su zinare da azurfa, shine abin da suke bukata. Ko kuma kamar yadda suka faɗa wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yamu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina aw ta'ti billahi wal mala'ikati qabila أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. سكاوا أن أبوه سكتوا قالوا لن نؤمن لك ما دام تبين إيماني لك حتى تفجر لنا من الأرض يبوءا. هسكا قوما دروا دك أسينا قبقا روا مدائي بركشان سحاكا كوي كما يدى أن أبو سايكي أوكر سندسي بجدوزي تفتب دروا إدو قوما شاعر to kuma muna so kuma ni irin wannan aw takuna laka jannatun min nakhilin, ko kuma a baka wata irin aljanna, wata irin gona lambu min nakhil da take cike da dabilai wa inabin da inabai fato fajiral anha aw tusqida sama alaina kisafan aw tusqida sama alaina kama zamta alaina, ko kuma ya kasance sama ta rubuto mana kamar yadda kariya cewa sama ya rubuto mana. Suka kawo wasu abubuwa cewa lalle sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya zo da su. Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace da Allah madaukakin sarki yace wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an tadhab biha al-awwal, suka nemi ayoyi daga cikin mutanen farko an turo musu da ayi amma kuma sun karyata. To su waɗannan da aka turo musu ita karyatawa za su kare, sannan kuma abin da ya samu waɗancan mutane Allah madaukakin sarki ya halakar da su, kuma waɗannan din halakar da su za. To shi yasa duk abin da suka nema na ayyuka Allah madaukakin sarki bai turo musu, amma da ɗan mu'jiza suke so kala kala Allah madaukakin sarki ya samar ya tafiyar da mu'jiza ta hannun Adamu su tsira da amince su tsara tabbata a gare shi. Allah madaukakin sarki ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha, ai al qaryoyin da suka gabace su da suka zo kafin su Qurayshawan Makka dukkanin su basu imani ba lokacin da aka kawo musu mu'jizoji, lokacin da suka ga ayoyin annabawan su a halaknaha, sai Allah madaukakin sarki dukan su ya halakar da su. Afahum yu'minuna, waɗannan din imani za su so ne yanzu idan aka kawo musu ayar imani za su amsa shi ne ba za su imani ba. Allah madaukakin sarki yake cewa annabi su kira da amince tsara tabbata a gare shi, ai su sani cewa al'ummomin da suka gabata a baya al'umma annabi Musa alaihi salam, al'umma annabi Isa, annabi Salih, annabi Hud, annabi Ibrahim da sauran annabawan Allah madaukakin sarki, duk sun ne mai mu'jizoji a wajen annabawan su, kuma Allah madaukakin sarki ya ba su mu'jiza, amma sai dai da ya ba su mu'jiza sun yi imani, ba su imani ba, me ya biyo baya? Halakar da su Allah madaukakin sarki. Shin Allah madaukakin sarki ce a fahim yi umminuna, yanzu su waɗannan ɗin idan an kawo mu'jizar ta hannun annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, shin za su imani? Ba za su imani. Kunga annabi Musa alaihi salam ya zo da mu'jiza ta sanda har Fir'auna ne ma ya nemi mu'jiza, cewa qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati biha in kunta minas sadiqin, in dai ka zo da wata aya da wata mu'jiza to kawo shi magani in dai da gaske kake. Suka yi annabi Musa ta haddi cewa ya zo da wata mu'jiza in dai da gaske ne shi annabin Allah. Saboda haka annabi Musa alaihi salam ya saki sandarsa ta zamuci ji, wannan sandar da ya saki ta zamuci ji su suka neme ya zo da aya, ya zo da aya sun imani ba su imani ba. Karshe ma me suka ce? Sai suka ce annabi Musa alaihi salam mai sihiri ne. Kuga annabi Salih alaihi salam lokacin da ya zo da naka sun imani da shi ba su imani da shi ba, bari ma wannan naka din kashe ta suka yi. Idhin ma'aka ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faqaruha, sai Allah ya ce fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha. Yayin da mafi tsiya daga cikin su ya zabara shine idhin ba'at ashqa fa qala lahum rasulullah, sai manzon Allah annabi Salih alaihi salam ya ce musu naqatallahi, wannan tawwata Allah ce naqatallahi, ku kiyaye ta ku suƙuya ha ku shayar da ita kada ku cutar da ita. Fakadzabu, sai suka ƙaryata shi fa aqaru ha suka soke ta suka kashe ta. Sai Allah barkin sarki ya ce fadamdama alaihi, sai baka halakar da su aka dammara su aka tafiyar da su, Allah barkin sarki ya tafiyar da su gaba ɗaya. Saboda haka duk lokacin da mutane suka nemo ta mu'jiza Allah madaukakin sarki ya ba su ita ba su imani ba, ka'ida shine halakar da su za su, shine Allah madaukakin sarki yake ga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ai su sani cewa abin da suke neman ka da cewa ka zo musu da wata aya, ai al'ummomin da suka gabata ma sun nemi a zo musu da aya an ba su, da aka ba su ta kin imani me faru da su halaka su aka. Sai Allah madaukakin sarki ya ce
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
اللهم أكن سركية وما أرسلنا قبلك إلا رجالا, ba mu turo da wasu manzanni ba kafinka illa rijalan, face sai sun kasance mazaje ne, nuhi ilaihim da muke yi musu wahayi. Fasalu ahla dhikri, ku tambayi ma'abuta ambato in kuntum sadiqina in kuntum la ta'lamuna, in kun kasance ku ba ku sani ba. Allah madaukakin sarki ya cigaba da mai musu da raddi fadin su cewa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kasance ba sai mutun ne irin su. Allah madaukakin sarki cewa ma arsalna qablaka, to in annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi mutun ne irin ku, shi yasa za ku kin imani da shi. Aiwa ma arsalna qablaka illa rijalan, ai kafin kai dukkanin manzannin da muka turo kafin ka tun daga kan manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi Isa alaihi salam, babu wani manzo da muka turo illa rijalan, face sai sun kasance mazaje ne, mutane ne irinka. Sai dai bambanci da sauran gamagarin mutane shine nuhi ilayhi, muna yi musu wahayi, shine bambancin kawai. Amma ba a taba samu cewa an turo wani annabi ko manzo ya kasance mala'ika bane, ko ya kasance aljani ne, ko ya kasance wata suffa daga cikin suffofin da ba mutum ba. Babu wannan. Dukkanin mutane da Allah madaukakin sarki ya turo a matsayin manzanni ya turo mutane ne. To dan me za ku zargi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kasancewar sa mutum? Me ne kun kasancewar sa mutum? Bayan annabawan da suka gabace shi, ƴan uwansa annabawa da manzanni da suka gabace su ma mutane ne, to shi mai daban da shi da sauran mai daban da sauran saboda haka annabi kira da mutunci tsara tabbata a gare shi mutun ne sai dai bambancin sa da sauran mutane Allah madaukakin sarki ya zabe shi daga cikin mutane ya masa wahi shine sai Allah madaukakin sarki ya ce fas'alu ahlal zikri ko mutanen makka Quraisha makka kafaran makka da kuke zargin annabi kira da mutunci tsara tabbata a gare shi ya kasance mutun shi yasa ba za ku imani da shi ba fas'alu ahlal zikri ku je ku tambayi ma'abota zikri ma'abota abatu su ne waɗanda aka ba littafi kafin ku yahudawa da nasara ku je ku tambaye su suna da littafi na taura da injila a cikin littafin suna da taura da injila cike yake da labari da kissosin annabawan farko ku je ku tambaye su a cikin annabawan farko da aka turo akwai wanda ke ba mutum a cikin su ba shi da abinda Allah madaukakin sarki ya kalubalance su fas'alu ahlal zikri ku je ku tambaye ma abota ambato in kuntum la ta'lamuna idan ku kasance ku ba ku sani ba tunda dama Urusha Makka ai suna mai da al'amarin su galibi wajen Yahudawan Makka musamman idan suna so su yi annabi kira da mutunci tsara tabbata a gare shi ta'alluti su faɗi wani abu da suke gani za su kure annabi kira da mutunci tsara tabbata a gare shi su ba su littafin da aka saukar musu to ya suke yi suka je su tambayi Yahudawa ne ce me zamu ce wa mutum me zamu gaya masa ya ce mana kaza me zamu ce masa to suna komawa zuwa gare su to tunda kuna komawa zuwa ga Yahudawa abin da yake abin da yake ya shafi a musu da jayayya ga annabi kira da mutunci tsara tabbata a gare shi to yanzu ku je ku tambaye su ai sa da littafin da suke karantawa a cikin littafin da suke karantawa akwai inda aka bada labari cewa an turo ɗaya daga cikin annabawan Allah da manzanninsa a matsayin wanda ba mutum ba a matsayin mala'ika shine tambayar da Allah madaukakin sarki yace su mutanen Makka su je su shine fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun malamai suka ce wannan ayar fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun dalili shi da take nuna cewa komawa zuwa ga ma'abuta sani a kowanne fanni wajibi ne a cikin rayuwar dan adam duk abin da yake mutum bai san shi ba wajibi ne ya karkatar da akalansa ya koma da shi zuwa ga wanda suka san shi dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya tsara a rayuwa zaka samu wani ya sani wani kuma bai sani ba haka Allah madaukakin sarki ya tsara abubuwan nan wani ya san wani abin yayin da wani abin kuma ya kwace masa duk yanayin sanin mutum da ilimin sa a rayuwa zaka samu wani abin ya sani wani abin kuma ya kwace masa to wancan abin da ka sani alhamdulillah wancan abin da baka sani ba fa je kai tambaya ga wanda suka san shi kowanne fanni malami suka ce abawa ba abota fannin sai su bayani akan sa fannin abin da ya shafi addinin musulunci fatawa da amsa tambayoyi abawa malaman addinin musulunci fannin abin da ya shafi likitanci abawa likitoci fannin abin da ya shafi injiniyanci abawa injiniyanci aje a tambaye su ne ma su ne alif da kira ciki fannin abin da ya shafi gini aje a samu magina su bada fatawa akan sa to haka al'abarin yake kowanne fanni abawa ma'abucin fanni ya bayani akan sa shi sa wayewa da barnanci shine duk abin da baka sani baka yi tambaya akan sa anan malamai suke cewa ashe taqalidanci akan abin da mutum bai sani ba a bashi fatawa ga malamin da ya yarda da tsoron Allah sai ya bashi fatawa aiki da shi wannan ba laifi bane fas'alu ala dhikr in kuntum la ta'lamun abu ne zaka yi shi na addini abu ne zaka yi shi da ya shafi kasuwanci ko aure ko abin da ya gama naka ba kai karatu akan abin da yake ya shafi wannan abin da zaka yi mu'amala da shi ba to babu laifi ka je ka tambayi malamin da ya sani baka fatawa akan sa kai aiki da shi babu laifi haka malamai su faɗa saboda haka wayewa a cikin addini shine mutum ya bar abin da bai sani ba ya tambaya akan sa saboda haka duk mutumin da yace zai buɗe baki ya rinka maganganu akan abubuwan da bai sani ba fannin sa bane za ku abubuwa na ban mamaki haka suka faɗa man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib wanda duk zai rinka magana akan abin da ba fannin sa ba zai rinka zuwa da abubuwan mamaki kala kala zaka yi ta mamaki da yan fannin sun ji shi zai ce to wannan daga ina saboda haka duk wanda yake bai san abu ba kada ya ce dole sai ya magana akan sa harka ce ta addini kai ba malamin addini bane ba kai karatun addini ba to kai shiru kamar malamin addini ce bayani akan sa wannan harka ce ta likitanci ko da kai malamin addini ne kana da kwarewa bangaren addini kai ba likita bane mai karatun likitanci ba kada ka samu baki a cikin fannin shi yanzu misalin da zan ba mu shine kun ga abin da ya shafi a annobar corona da aka yi a baya kun ga ai mutane da yawa sun zame a cikin ta saboda ku kowa zai bude baki ya magana akan ta kowa ya faɗa abin da gaba wani ya ce ƙarya ne ma wallahi babu ita ya rantse kuma da Allah ce wallahi babu ita ƙarya ne wani ya ce shi bai yarda da ita ba wani ya ce Yahudawa ne suka dindindo ta wani ya ce America aka kiyara ta wani ya ce kaza aka haka kuma abin mamaki cewa ga wani saboda karbin hali har redio yake shiga yake bayani akan irin abubuwa ba tare da ya sani ba shi da wani ilimi akan abu yanzu da za a cike shi a ce to da Allah kawo hujja da take nuna cewa wannan abin a waje kaza aka yi shi ko kuma ba gaske bane me yasa kace ba gaske bane me dalili sai ya ce shi ma haka ya faɗa kawai shi ba dalili saboda haka wayewa a cikin addini yan uwa shine a burin kame da al'amuran mu zuwa ga ma'abuta sai duk abin da yake baka sani baka shiru akan sa yafi maka Allah madaukin sarki ya samu dace Allah madaukin sarki ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamuna wa ma ja'alnahum jasadan su waɗannan manzanni da annabawa Allah madaukin sarki bai sanya su gangan jiki ba la ya'kuluna ta'ama ta yadda ba sa cin abinci wa ma kanu khalidina basu kuma kasance masu dawoma a cikin duniya ba yadda kowanne dan adam yake yana iya cin abinci ya sha abin sha ya ji yunwa ya ji bukata kowanne irin manzo da annabi shi ma haka yake haka Allah madaukakin sarki cewa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq haka annabi jira haka Allah madaukakin sarki cewa annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu taba turo da wasu manzanni kafin kai ba face sai sun kasance me la ya'kuluna at-ta'ama suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna shiga cikin kasuwanni su yawo su shiga cikin kasuwanni su siyo abin bukata su kawo gida amfani da shi shine yake kasance yake nuna kasancewa su me mutane ne ashe annabawa da manzanni su ma mutane ne sai dai bambancin su da sauran mutane shine risala da nubuwa da Allah madaukakin sarki ya ba su ya fifita su akan sauran mutane kuma sadaqanahum alwa'da Allah madaukakin sarki ce sannan muka gaskata musu alƙawari da muka yi fa anjaynahum muka tsamar da su muka tseratar da su wa man nasha'u da wanda muka ga dama daga cikin bayin Allah da suka yi imani da su wa ahlakna almusrifina muka kuma halakar da waɗanda suka ƙaryata annabawa da manzanni mabarnata kenan masu wuce gona da iyaka Allah madaukakin sarki ce laqad anzalna ilaykum kitaban haqiqa tabbas haqiqa mun saukar da littafi wanda yake fihi dhikrukum a cikin sa akwai ambatau malaman tafsiri mafiya yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da dhikrukum anan shine ai sharafukum kamar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya fassara haqiqa mun saukar da littafi na alqur'ani wanda a cikin alqur'ani akwai girman ku da mutuncin ku da matsayin ku a cikin su ga wanda suka bi shi afala ta'quluna shin ba za ku hankalta ba Allah madaukakin sarki ya tuna wa mutanen Makka cewa wannan littafi da Allah madaukakin sarki ya saukar da bawansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi ne da idan kun rike shi girman ku da mutuncin ku da matsayin ku yana cikin sa dukkan wanda ya watsi da shi ya jefar da shi a bayan bayansa to wannan ya halaka kuma kaskanci ya zai fara haduwa da shi a rayuwarsa haka Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tarbiyanci sahabbansa suka taso sai da ya kasance a duniya babu mutanen da ake so a gani babu mutanen da ake so a ji labari kamar sahabban Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me yasa saboda roko da alqur'ani a lokacin ku da da babu ma wanda ya san da su idan ana bayanin duniya aka ce duniya aka ce rumawa da an aka ce rumawa da farisawa shikenan an gama zancen duniya su wadannan wasu larabawa ne da suke can wani bangare na duniya babu ma wanda ya san da su ba a zancen su kwata kwata amma ruko da alqur'ani da makalkalle shi sai gashi sun zo sun kalubalanci duniya kowa ya mutu a karkashin su shi yasa kamar yadda hadisi ya tabbata asara ya tabbata a cikin اتكلم مصنف ابو بكر بن ابي شيبه وترانا عمر بن الخطاب الله كرم سيردا عمر بن الخطاب الله كرم سيردا سني القوارن حقوا ده daga cikin gwamnatin sa na garin makka wannan akan inda zan kama na a cikin sai musulmi tabbata ba shine tabbata a cikin musannaf shi ma zan kama da shi insha Allah ta'ala wannan yana cikin sahih muslim sunansa Nafi ibn Abdul Harith saboda haka za su hadu a Asfan sayyidina Umar Allah kara masa yarda ya je wannan wajen shi ba wannan gumna nasa ya je wannan wajen sun hadu zai tar sayyidina Umar. Saboda haka sai sayyidina Umar yake tambaye su cewa wa kabaru a garin Makka, wa ka dora musu a matsayin gwamna da zai wakilce su kafin ka dawo. Sai shi wannan Nafi dan gidan Abdul Harith yake cewa aina dora musu wani mutum da ake ce masa Abdurrahman ibn Abza. Sai sayyidina Umar ya tambaye shi cewa wane ne haka kuma, sai yace ai maula min mawalina, yace ai bararran bawa ne daga cikin bararran bayinmu. Yace yanzu ka rasa wanda zaka dora musu sai bararran bawa? Sai yace ai ya amiral mu'minin innahu alimun bil fara'id qari'un li kitabillah. Sai yace abin da sai na dora musu shi a matsayin wakili ko a matsayin wanda zai mai gurbi na kamun da dawo, saboda ya san ilimin rabon gado, sannan kuma makarancin littafin Allah maɗaukakin sarki. Allah rahmani ya haddace Al-Qur'ani, ya san ma'anarsa, ya iya fassararsa. Sai sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ya ce ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwam wa yada'u bihi akharin. Hakika Allah maɗaukakin sarki yakan ɗaukaka wasu al'ummar a sakamakon rubutunsa da Al-Qur'ani, wasu kuma ya kaskantar da su a sakamakon jifar da Al-Qur'ani da suke. Ku duba wannan mutumi asalinsa bawa ne, bararran bawa ne da shi wannan Nafi bin Abdul Harith, amma an dora shi a matsayin gwamna da zai kula da garin Makka. Me dalili? Saboda ya san Al-Qur'ani. To shi sa duk mutumin da ya rike Al-Qur'ani, Al-Qur'ani zai daukaka shi. Duk mutumin da ya rike Al-Qur'ani, Al-Qur'ani zai jawo masa kima da martaba da daraja. Duk mutumin ku da ya jifa da Al-Qur'ani, to ko shakka babu ya da kaskanci sun ta musu kenan har karshen rayuwarsa, sai ya dawo ya tuba. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Yan uwa, zamu dakata anan insha Allah ta'ala, sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya. Kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يوم واقع مريد الأدى كراتمتا تكيب